الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin sake hallara wannan majalisi da muka saba karatu a cikin littafin Bulughul Marami min Adillatil Ahkami littafi wallafar Sheikh Al-Allama Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah wanda muke karantawa mako mako a wannan masallaci da yake nan cikin asibitin koyarwa a nan cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi yau muna almuru na 14 ga watan Rajab hijira alif da 446 wanda kuma ya zo daidai da 14 ga watan January shekara ta 2025 miladiya muna karatu a cikin littafin da yake bayani akan hukunce-hukunce na haddi karkashin wannan littafi muna babin haddin zina karkashin wannan babi zamu tashi kan hadisin Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma qala rajama annabiyyu sallallahu alaihi wasallama afwan mun yi wannan da mu tashi kan hadithin Sa'id ibn Sa'ad ibn Ubadah radiyallahu ta'ala anhu qala kana fi abiyatina ruwayjilun da'ifun fa khabatha bi amatin min ima'ihim wa dhukira dhalika qul fa dhakara dhalika Sa'ad li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama وقال اضربوا حده واضربوه حده فقالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك فقال خذوا اثقالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربه واحده ففعلوا رواه احمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله أنكربو حديث دغ سعيد ابن عبادة ابن سعد ابن عبادة الأنصاري الخزرجي سعيد ابن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنهما شي سعيد ابن سعد dan gidan Sa'ad ibn Ubadah kenan an yi sabani akan cewa shi sahabi ne ko tabi'i ne yana cikin kananan sahabbai ne ko kuma yana cikin manyan tabi'ai zance mai inganci yana cikin sahabbai Sa'id ibn Sa'ad ibn Abdul Barri yace as-sahihu suhbatuhu abin da yafi inganci shine shi sahabi ne baban shi Sa'ad ibn Ubada al-Ansari al-Khazraji Sa'ad ibn Ubada shi kuma shahararren sahabi ne daga cikin tsaffin sahabbai a to shi Sa'id ibn Sa'ad ya rawaito cewa kana fi abiyatina ruwaijilun da'ifun, a tsakankanin gidajenmu, wato a anguwarmu, an yi wani mutum ruwaijilun, wani ɗan mutum ruwaijil, nan ce rajul mutum namiji. In an ce ruwaijil tasgiri ne, siga ce ta tasgiri, namijin ne amma bai kai namiji ba. Me yasa? Saboda tawaya. Ana maka ishara ne zuwa ga cewa ya samu tawaya a mazantakarsa. Ko namiji mai raki in ka ce masa ruwaijil ba kai kuskure ba. Ko mai tsoron matarsa in ka ce masa ruwaijil ba kai kuskure ba. Ko mara mata in ka ce masa ruwaijil, ko tsohon goro. Don haka da ya ce ruwaijil yana nufin namiji ne amma dai ba kamar maza ba. To an yi wani irin haka a tsakankanin gidajenmu, da'ifun, kun ga anan ma ya ce da'ifun, mai rauni, bai da lafiya. A wata riwaya, ruwaijilun da'ifun muhdajun, wani wanda bai cika namiji ba, mai rauni, muhdajun, mai tawayar halitta. A wata riwayar kuma, ruwaijilun da'ifun muqa'adun zaminun, wanda bai cika namiji ba, mai rauni, dankwafaffe, wanda ya gamu da ciwon dindindin, zaminun, alladhi lahu maradun yadumu tawilan, wanda yake da jinya, jinyar da za, wato mai zama ce dindindin. To duka riwayoyin ba su ayyana wace irin matsala ce da shi ba, amma dai mutum ne abin tausayi ba kamar sauran maza ba, kuma yana da wannan raunin nasa, yana da alaka da jinya, ya samu jinya ta tawaya. Fa khabasa bi amatin min ima'ihim, sai yayi asha da wata baiwa daga cikin bayin gurin, daga cikin bayinsu, daga cikin kuyangin wajen, sai yayi asha. Fa khabasa, wato yayi zina da wata baiwa daga cikin kuyangin anguwa. Fa dhakara dhalika sa'adun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, sai sa'adu, wani sa'adu? Babansa, sa'ad ibn ubada, sai ya ambaci hakan din ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa ga abin da yake faruwa fa, wannan nan na kashashe, ga abin da ya faru tsakaninsa da wance. Faqala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, udribuhu haddahu, ku dake shi dukan da ya cancance shi na haddi irin nasa, ku bulale shi bulala ta haddi. Faqalu, sai suka ce, ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, innahu ad'afu min zalika, ya ma'aikin Allah, rauninsa ya wuce haka, rauninsa ya wuce haka, ma'ana ya yi raunin da ba zai iya ɗaukan haddi ba. Idan an ce za a masa bulala ɗari, ba zai ɗauke ta ba, kashe shi zai, sai dai a kashe shi. Kun shi kuma haddinsa bulala ɗari ne, ana bai taɓa aure ba, yanzu idan an ce za a yi masa bulala ɗari, ya ma'aikin Allah, mai rauni ne, kar a je wajen tsayar da haddi a kansa, a kashe shi. kaga kulu ta jami allura ta tono garma kuma bai kamata ba in dai an san cewa wajen tsayar da haddi za a zarce iya horon da ake bukata to ya kamata a yi taka tsantsan faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu iskalan khudhu iskalan ku dauki tanka ta dabino iskal tankar dabino fihi mi'atu shimrakhin wacce take dauke da rassa 100 shimrakh shine tsumman ge da take jikin tankar dabino wacce ƴaƴan dabino suke tsira a jikinta ai tankar dabino ƙarshenta tana yin tsumagu tana yin bulali masu yawa su kuma su suke haifan ƴaƴa to kowace bulala ɗaya anan ana ce mata shimrakh to ku dauki tanka wacce take da rassa bulali guda 100 a jikinta thumma dribuhu bihi sannan ku bulale shi da wannan tanka darbatan wahidatan duka daya ku kade masa kura ko ba ka ba azzafga masa wannan mai tsumagi ya darin ku bar shi haka fa fa'alu sai suka aikata haka ita shi kace rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadithin wa an-nasa'i wa ibn majah da an-nasa'i da ibn majah cikin sunan wa isnaduhu hasanun isnadin hadithin isnadi ne mai kyau lakin ikhtulifa fi waslihi wa irsalihi idan an yi sabani kan cewa shi wannan hadisi din wato ya sadu kai tsaye har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma wannan hadisi wato wanda ya fade shi bai samu zamani da annabi ba sallallahu alaihi wasallama kuma ya fade shi kamar shi Sa'id ibn Sa'ad wasu da suke masa kallon tabi'i ne kuma ya ba da labarin ya faɗe shi kuma ya yi labarin ya danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to suna ganin wannan hadisi ne mursal wanda kuma suke ganin cewa Sa'id ibn Sa'ad shi ma sahabi ne ana kirga shi cikin sahabbai don haka ba hadisi ne mursali ba ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya rayu a lokacinsa. Wannan hadisin akan me yake magana? Mu dai muna karatu ne akan haddin mazinaci. Kuma mun ji shi wannan mutumin zina yayi. To amma yana da larura. Shin hadisin yana nuna kenan duk wanda haddi ya same shi ba shi da lafiya a nemi abinan zangarniyar dabino mai bulali 100 a shauɗa masa a sallame shi ko ko wani sako hadisin yake isarwa jumhurin malamai sun tafi akan cewa idan mutum haddi ya kama shi kuma a halin ba shi da lafiya a halin ba shi da lafiya to in ma dai wannan rashin lafiyar tasa ya zamo rashin lafiya ne mai warkewa ko kuma wannan rashin lafiyar tasa ya zama rashin lafiya ne wanda ba zai warke ba da shi zai tafi idan mutum ya je ya jangwalo haddi kuma alhalin yana da larura wacce ba za ta iya ɗaukan hukuncin hukubar azabar wannan haddin ba kuma wannan larurar tasa ba za ta gushe ba da ita zai mutu to za a yafe masa haddin saboda larurar sa shine suka ce a ba za a yafe ba za a yi masa haddi da gwargwadon yadda zai iya dauka
wannan ijtihadi kuma yana komawa zuwa ga mai hukunci me jinyar tasa ya yanayin shekarunsa me alakan jinyarsa da uqubar idan za a masa jinsin uqubar zai iya daukan ta gaba daya ko ba zai iya daukan ta gaba daya ba ko ko ba zai iya daukan jinsin uqubar ba ma sai dai a canza wani nau'i na uquba ya zama dai an masa wannan ijtihadi ne da yake komawa shi mai yin hukunci amma dai hadisin ya nuna mana cewa jinya bata dauke haddi matakar ya tabbata jinya bata dauke haddi matakar ya tabbata sai dai idan jinyar ta zama mai dawwama ce wacce ba za a warke ba kamar yadda jinyar wannan mutumin ta kasance tun daga shi nan mun karanta a wasu riwayoyi ruwajulun da'ifun mukhdajun ko muq'adun zaminun mutum ne mai rauni wanda ya gamu da tawaya kuma jinya wacce take mai dorewa jinya mai dawwama to irin wannan jinyar to ba ta hana aiwa mutum horo sai dai idan an tashi horon to sai a duba wani horo ne ya cancanci irin yanayin da yake ciki an gane ko sannan yana iya yiwuwa jinyar kuma ta zama jinya ce mai warkewa ba shi da lafiya yanzu hukunci ya tabbata a kansa amma ya karye a cinya yanzu hukunci ya tabbata a kansa amma ya kone a gobara yana jinya hukunci ya tabbata a kansa amma kuma yana kwanci a asibiti a masa tiyata amma ana sa ran wannan abin da ya same shi zai warke to idan abin da ya same shi na jinya zai warke to ba za a zartar da hukunci na je kana yi ka a kansa yana halin jinya ba sai a yi jinkirin zartar da wannan hukunci a kansa sai ya warke sai a masa hukunci wanda yake da ya dace da shari'a ba wanda ya dace da halinsa ba idan jinya ba mai warkewa ce sai a masa wanda ya dace da halinsa amma in jinya mai warkewa ce sai a bar shi ya warke a masa hukuncin da ya dace da shari'a domin idan ba ku manta ba ya gabata a baya cikin hadisin Abu Huraira hadisin Ubadah bin Samit da wasu daga cikin sahabbai yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi jinkirin zartar da haddi saboda wasu dalilai gashi nan wannan matar da ta zo da ciki annabi alaihi salatu wassalam yace ta koma a kula da ita har sai ta haifi cikin a hadisin Abu Huraira har sai da ma ta ainihin wato da ta haifan ma sai da ta yayi da haka wasu dalilai kenan sukan sa a yi jinkirin tsayar da haddi to kaga ciki ya sa an yi jinkirin tsayar da haddi shayarwa ta sa an yi jinkirin zartar da haddi to haka faqis ala zalika maradan ka kiyasta jinya akan haka marar lafiya ma shi ma wanda ake tsammanin zai warke to shi ma zai yi sabbaba jinkirin tsayar da haddi har sai an warke sannan a tsayar da mai da wannan haddi don haka wannan shine wato zance da yake mai rinjaye cikin zantukan da malamai suka faɗa akan wannan mas'ala cewa jinyar kala biyu ne jinya mai warkewa da jinya wacce ba a tsammanin waraka jinyar da ba a tsammanin waraka za a zartas gwargwadon halin majinyaci jinya kuma da ake tsammanin waraka za a jira bayan ya warke sai a zartar gwargwadon bukatar shari'a kamar yadda Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala cikin I'lamul Muwaqqi'in yayi magana akan wannan mas'ala yake cewa ta'khirul haddi amrun waradat bihi shari'atu kama yu'akhkharu 'anil hamili wal murdhi'i wa 'an waqtil hardi wal bardi wal maradi limaslahatil mahdudi malan yace jinkirin tsayar da haddi al'amari ne da shari'a ta zo da shi kamar yadda ake iya jinkirtawa mai ciki da mai shayarwa kuma ake iya jinkirta tsayar da haddi lokacin tsananin sanyi idan ana ganin in an tsayar da haddin a lokacin za a yi ta'adi da barna kamar yadda ake jinkirin tsayar da haddi a lokacin tsananin zafi idan ana ganin tsayar da haddin a lokacin zai sabbaba wato wata barna sannan ana jinkirta haddi a lokacin rashin lafiya dukka li maslahatil mahdudi dan maslahar wanda za a yi wa haddin dan maslahar wanda za a yi wa haddin almuhim mahukunta da masu fatawa za su yi aiki da wannan hadisin da karantarwarsa akan wannan mas'ala ce ta tsayar da haddi akan mai larura Allahu a'lamu wannan kuma shine mawdu'in hadisin hadisi na gaba an karbo shi daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا wannan hadisi an karbo shi daga sahabi Abdullahi dan Abbas yaddar Allah tabbata gare su da shi da babansa yace annabin tsira sallallahu alaihi wasallama yace man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin duk wanda kuka same shi yana aikata aikin mutanen annabi lutu faqtuluhu faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi ko ku kashe mai yin da wanda ake yi da shi wa man wajadtumuhu waqa'a ala bahimatin duk wanda kuka same shi ya aukawa dabba faqtuluhu ku kashe shi waqtulul bahimata ita ma dabbar ku kashe ta Ahmad ya rawaito wannan hadisi da al-arba'atu cikin sunan ina nufin arba'a Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wa rijaluhu muwaththiqun kuma marawaita hadisi malan yace amintattu ne illa anna fihi ikhtilafan sai dai akwai sabani a cikin hadisin wannan hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma asalin sa hadisi biyu ne malan ya hada shi a matsayin hadisi daya wala alla lura da cewa da sahabin hadisin da marawaita hadisin duka ɗaya ne jeran giyar marawaita hadisin har zuwa kan sahabin duka jama'a ɗaya ne amma hadisan kuma daban-daban ne sai malan sai ya laffaka su anan ya hada su waje ɗaya saboda duk zancen da za a yi akan ɗaya to ɗayan ma dai shine zancen an gane yace annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut wanda kuka same shi yana aikata aiki irin na mutanen annabi lut aikin mutanen annabi lut wannan mummunar dabi'a wasu malaman suna ganin da sunan da ya kamata a kira ta kenan amala qaumi lut ko amalu qaumi lut aikin mutanen lutu shi lutu suna ne na annabi annabin Allah suna ne na annabin Allah wala kad arsalna ko nam lutan ila qaumihi wa lutan id qala li qaumihi wa lutan id qala li qaumihi قال ان فيها لوطا ان غاني كو ولقد جاءت رسلنا لوطا ذاك شي لوط سنانه نا النبي اما wannan mu'ar sai ta sanya sunan ya zama abin kyama yanzu ka iya haifan da ka sa masa lutu amma akwai masu wannan sunan ai ko baka taba sanin wani mai suna lutu ba banda wannan annabi ni na san wani mai suna lutu Anguwar ku ce karama ko yawan ka ne kadan. Yanzu mata ka an kace ka sa suna ludiya za ku kare. Yadda mata suke son yanzu a dinga sa wannan ashfa. Sai ka sa masa lu ai ko hudu ka sa yanzu za ku yi rigima. Balle lu. Kaga wannan dabi'ar wannan aikin ne ya jawo sunan ya bakin jini. Amma hakika sunan annabi suna ne kuma cikin sunayen annabawa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku rika sunaye ku rika yin suna da sunayen annabawa. Tasammau bi asma'il anbiya'i. Ku rika sa suna da sunayen annabawa. Su Hudu, su Yusuf, su Ayuba. An gane ko? Su Haruna. Sunayen annabawa ne. Sulaiman, Dawud. Sunayen annabawa ne. Amma yanzu mata da sun kwace sunaye. Sai sun kwace sunaye. Idan an zo tashin suna sai ka ji suna biyu ake ranar suna. Suna biyu ake. Sai a sa masa Ibrahim, mai kuma a ce masa Khalil. Da ka ji Khalil ka san waye. A'a, to ba za a ce Khalil ba. A sa masa Ibrahim, sai a je a sa masa kuma wani Humair. Ko Numair. Ko Sufail. Haka za a je a samo wani abin shikena. Sai a sa masa. To me ya haɗa Ibrahim da Sufail? Me ya haɗa Ibrahim da Numair? Ina suka haɗu? Suna biyu aka yi. Su yaro mai suna biyu, ɗan gata. Suna biyu aka yi. Kamar Aliyu da Haidar. Suna biyu ne. Asali shi Ali Sayyidina Ali suna biyu ne. Saboda maman shi ta sa masa Haidar. Kuma baban shi kuma bai ga dama ba daga baya. Ba dan baya nan aka haife shi. Wanda sa masa Haidar. Uban ya dawo ya ce Aliyu na ga dama. Kenan sai ya tafi da suna biyu. To mu wanda yayin da ake kenan. Uban ya saka uwar ta saka. Shikenan. Sai ya tashi da suna biyu da na makaranta da na anguwa. So Lutu sunan annabi ne. To amma tunda mutanen sun shahara da wannan mummunar aika. Don haka jingina su zuwa ga annabi Lut sai ya sanya sunan sai yayi tasiri a cikin aikin. Sai ka je ana ce ai wani ai dan Lut ne. Dan Lut ne. Kaga an ce dan Lut mai ake nufi kenan. Kaga su masu faɗa suna nufin mai aikata wannan aikin ne. Amma zahirin zancensu ce dan gidan annabi Lut ne. Ka gani? To an ce wa abun Lut ba wa annabi Lut adalci ba. Wasu kuma dan su gyara sai suke cewa Lutiya ko Luwaɗi. Wasu suke Luwaɗ ko Lutiya. Wannan din ma an gudu ba tsira ba. Saboda sunansa da ya kai amfani aka danganta aiki. Liwat. Lutiya. Ya ce wani ai ɗan Luwaɗi ne. Kaga ɗan Luwaɗi, kaga da sunan da ya kai amfani, suna annabi Lut. Kaga da za a tsaftace sunan annabi Lut, a samawa wannan asha wani suna daban. To da ya fi alheri a kan ai ta ɓata sunan annabi Lut, bai ji ba bai gani ba, ya yi faɗa da wannan abun, ya yi yaƙi da wannan abun, ya yi duk iya bakin ƙoƙarinsa da wannan abun ya fi ƙarfinsa, har Allah ya yi fushi, Allah ya tashe shi ya sallame shi, su kuma ya darkake su. To dan me za a danganta masa? Bai ji ba bai gani ba. Ka gani? Dan haka yadda ya zo a hadisi, amalu qaumi Lut, aikin mutanen annabi Lut, haka yazo amalu qaumi Lut, ba Lutiya ba, ba Liwafi ba. Da Hausa in ba za ku sa masa wani suna ba sai a ce neman maza. Neman maza ai wane mai neman maza ne dan neman maza ne wanda kuka same shi yana aiki irin aikin mutanen annabi Lut wato neman maza faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi to ku kashe mai yin da wanda ake yi da shi al fa'il mai aikata aiki al maf'ul bihi kuma wanda aiki ya fadi a kansa wannan ilimin nahwu ko to amma a wannan ma'anar kuma al fa'il mai aikatawa wato wanda ya shigar da gaban nasa cikin duburar wani shine fa'il shine mai al maf'ul bihi kuma wanda aka shigar masa a duburarsa to dukkan su annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku kashe su ku kashe mai yi ku kashe wanda ake yi da shi kaga wannan allahumma illa idan an samu wanda ake da shi din bankare shi akai da karfi akai masa kamar yadda naji wani labari wajen malam kabiru gombe na wani manemin mata da wata ta yaudare shi ta dauke shi ko da yake ta yaudare shi ne ko kuma dai ya yaudare kansa ne ta kai shi gida da sunan cewa gidansu ne shi kuma dama so yake aikata alfasha da ita kuma ta kai shi ta baro ta kai shi wajen wasu katti murdaddun mutane suka zare masa ido suka murde shi suka masa da karfin tsiya da karfin tuwo to kaga wannan shi fyaɗe akai masa amma wai bunsuru ne ya je barbara ya dawo da mai ababi na shari'a shi wannan idan an zo in za a yi hukunci na mai neman maza to shi ba za a masa hukuncin mai neman maza ba a matsayin maf'ula bihi a matsayin wanda aka yi da shi amma shi ma za a masa hukunci eh sosai za a masa hukunci amma ba irin wancan ba domin wancan bai niyyarsa ba bai nufe shi kuma bai aikata shi ba aikata masa aka yi da ƙarfi da fyaɗe naka tunda ba zaɓinsa ba ne ba ikhtiyarinsa ba ne ba to ba za a kama shi da wannan laifi har a yi masa haddi ba amma tunda shi ma ya ji da nasa irin nufin to za a kama shi da nufinsa za a kama shi da azamarsa da himmarsa a yi masa ta'ziri da haka idan an samu cewa fun ƙarfi aka yi wa mutum sai aka yi masa to wannan daban amma idan ya zama click ne na ƴan neman maza click ne bisa yardarsu mai yi da wanda ake yi da shi bisa zaɓinsa ne da yardarsu ne kowa ma sana'arsa ce aikinsa ne to wannan idan an same su annabi sallallahu alaihi wasallama yace mai yi a kashe shi wanda ake da shi ma a kashe shi to wannan hadisi ɗaya kenan ɗaya hadisin kuma wa man wajadtumuhu waqa'a ala bahimatin wanda kuka kama shi ya aukawa dabba waqa'a ala bahimatin ya aukawa dabba ma'ana ya sadu da dabba ya kama tunkiya ko akuya ko jaka ko godiya ko kariya ya yi iladi ya sa gabansa a cikin farjinta kuka same shi shine waqa'a ala bahimatin ya aukawa dabba ya sadu da ita faqtuluhu kashe shi waqtulul bahimata ita ma dabbar ku kashe ta wannan shi ma wani hadisi ne to duk sai malai hada sa waje daya sai yace illa anna fihi ikhtilafan yace wa rijaluhum wasaqun marawaita hadisin da wancan din da wannan din dukka marawaitan amintattu ne sai dai kuma akwai ikhtilafi akwai sabani akan wani rawi Amru ibn Abi Amr akwai sabani akan amincinsa ko rashin amincinsa, amma da yawa an taru akan cewa hadisinsa baya gazawa a darajar Hassan, sai dai kuma wannan hadisin ne da ya rawaito ya zo da abin da ainihin wato yake abin korewa, abin ki a wajen malamin hadisi, ya zo da munkari, ya zo da nakara. Sannan sabanin da malam yake ishara zuwa gare shi banda na isnadi, akwai sabani na matan da malam yake ishara, da yake illa anna fihi ikhtilafan, sai dai akwai sabani, sabanin akwai na matan. Abinda malam yake nufi da sabanin matani shine shi hadisin farko da yake magana akan aikin mutanen annabi Lutu, a shi ya zo daga Abdullahi dan Abbas da wata da wani matani daban. Fil bikri yujadu ala lutiyya qala yurjamu, an tambaye shi dangane da mutumin da aka same shi akan wannan aiki irin na mutanen annabi Lutu, sai Abdullahi dan Abbas sai yace yurjamu, shi sunan Abi Dawud, yurjamu a jefe shi, yace jefe shi za a yi. Sannan ya zo daga Abdullahi dan Abbas ɗin har yanzu kuma an tambaye shi dangane da mutumin da aka same shi yana aikata aiki irin na mutanen annabi Lutu, sai ya ce nan kuma za a ɗora shi, yun zaru a'la bina'il ƙarya, za a duba ginin da ya fi kowane gini tsawo a garin. Ginin da ya fi kowane gini tsawo a gari, kamar wani gini a garin nan? Bayan asibiti ko? Yawa, ya fi tsawo ko? Za a duba ginin da ya fi kowane gini tsawo a gari, fayurma minhu, sai a tunkuɗo shi daga ginin, munakkasan kuma a dungure, sai an ɗora shi sama sai a kama ƙafafunsa a zane a kifo shi, sai ya taho a dungure, sun ma yutba'u bil hijara, sannan kuma sai a bi shi kuma da duwatsu da ‘yan jifa sun hau sama, amma ba banda mai jin hajijiya, kar a bi babu. Sai a biyo shi da duwatsu kuma da jifa, yana yi wa ƙasa ana jifansa, wannan cikin sunan Baihaqi. To kun ga kamar akwai bambance-bambancen fatawa ko bambance-bambancen matani daga Abdullahi dan Abbas. Nan an ce ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku kashe shi, ku kashe mai yi, ku kashe wanda ake da shi. Sannan an rawaito Abdullahi dan Abbas din ya ce a jefe shi. Sannan an rawaito Abdullahi dan Abbas din ya ce a ɗora shi a gini mafi tsawo, a runkuɗo shi taka, a biyo shi da dutse. Don haka sai ya zama kenan akwai sabanin matan. Amma da yawa malamai suka ce me ye sabani ana? Ai babu sabani. Mujmal ne da mubayyin. Wannan a dunkule aka ce ku kashe shi, ku kashe mai yi da wanda ake yi da shi. To da aka je jefewa ma kashewa ne. Da aka ce a runkuɗo shi daga sama, a shi ma kashewa ne. Zaka ka iya cewa ai sauran sun zo ne da bayanin yadda za a kashe din. Don haka ba wani saɓani ba ne wanda zai yi tasiri ba. Amma batun ɗaya hadisin wanda ya zaccewa dabba, ku kashe shi, ku kashe dabbar, to wannan shi saɓanin mai girma ne. Domin an rawaito daga Abdullahi dan Abbas ɗin, an tambaye shi anil ladhi ya'til bahimata, dangane da wanda yake zaccewa dabba, me hukuncinsa? Kala sai yace la hadda alai, babu haddi a kansa. Cikin sunan Baihaqi babu haddi a kansa. Kun ga wannan ya ce a kashe shi, a kashe dabbar, wannan kuma ya ce babu haddi a kansa. Kun ga wannan sabani ne, ba irin wancan ba, shi wannan sabani ne. To sai ya zama shi wannan saɓanin mai tasiri ne, dama akwai magana akan isnadin sannan kuma shi kansa ita shi kansa matanin yazo kuma da nakara mai karfi malamai suna da sabani dangane da kafin nan babu sabani tsakanin malamai kan cewa hukuncin mai neman maza shine kisa babu sabani tsakanin malamai cewa hukuncin mai neman maza a kashe shi ba kuma tsakanin malamai ba wasu malaman suna cewa sahabbai dai ba su yi sabani ba akan wannan sahabbai ba su yi sabani ba akan mai neman maza a kashe shi to amma sai aka yi sabani akan yaya za a kashe shi yaya kisan yake yayin da wasu suke ganin za a kashe shi ne da takobi inda wannan sun hadisi nan cewa yace ku kashe mai yi da wanda ake yi da shi bai faɗi da wani irin kisa za a yi ba dan haka normal kisa kuma a musulunci idan hukuncin kisa ya hau kan mutum to galibi kisa da takobi ne yazo cikin hadisi ingantacce la qawada illa bi sayf babu kisa sai da takobi dan haka suka ce mai irin wannan aiki na neman maza idan an kama shi ya tabbata hukuncinsa a kashe shi kuma a kashe shin da takobi wasun kuma suka ce za a kashe shi amma da jefewa babu bambanci tsakanin wanda ya taba aure da wanda bai taba aure ba matukar an same shi da wannan laifi ya tabbata a kansa to za a kashe shi amma ta hanyar jefewa irin yadda ake jefa magidanci idan yayi zina wasu kuma suka ce a'a za a kashe shi amma ta hanyar runkudowa kamar yadda aka samu daga Abdullahi dan Abbas a wata riwaya shi ma jefewan kamar yadda aka samu daga Abdullahi dan Abbas a wata riwaya za a jefe shi amma ta hanyar runkudowa a dora shi a waje da yake mai tsawon gaske sai a tunkudo shi sai kuma a bi shi da duwatsu da haka a kashe shi suka ce saboda in an kula da alqur'ani ma Allah madaukakin sarki ya ba da labarin irin haka ne yayi wa mutanen annabi Lut masu aikata wannan aiki faja'alna 'aliyaha safilaha وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود وجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل الله مدوكاكين سركي yace وجعلنا عليها سافلها sai muka sanya kasar saman ta ya koma kasa kasan ta ya koma sama wato aka ciccibe ta sai aka juya ta sannan kuma aka bi bayan su da hijara da duwatsu min sijil na tattatsun wuta mandud wanda kuma kowanne an yi mai kowanne an tura shi yadda zai je dan haka suka ce irin haka ne za a yi to amma wasu malamin suka ce a'a alqur'ani ya ba da labarin irin uqubar da aka yi musu amma fa mutanen annabi lutu ba iya wannan aikin ne musu sanadin kukubar ba da kafircinsu da mujribancinsu da izgilancinsu da iskancinsu kala-kala aka tara aka musu wannan hukunci shi kuma wanda da aka same shi yana yi shi ma din da kafircin da izgilancin da fajircin irin nasu dan haka wasu suka ce in dai za a dubi waɗannan ayoyin ne ai musu wannan hukuncin to an tsananta domin mutanen annabi Lutu ba iya wannan aikin ne yayi sanadin kifa su ba har da kafircin su wasu malaman kuma suka ce a kona su a cinna musu wuta a kone su amma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'adhibu bin-nari illa rabbun nar ba mai yin azaba da wuta sai ubangijin wuta sai Ubangijin wuta. Wasu kuma suka ce za a kashe su, amma gini za a tura a kansu. Haka sai an jira damana ta yi kenan, ko kuma an samu ginin da za a rushe, amma haka kawai a je a samu gini lafiyayye don ana so a yi kisa a runkuɗe shi. Wasu suka ce gini za a tura a kansu, a je a zaunar da su a gindin wata katanga mai nauyi, sai a sare ta, sai a runkuɗa ta kansu. Rugugugugugu shikenan. Ta shiru. To duk dai kaga babu daɗi. Duka babu daɗi. Masu wannan ƙauli duka sun tafi akan cewa, sun haɗa akan cewa kisa dai kisa ne. Kawai sun bambanta ne akan wace hanya za a bi wajen kashewa. Yayin da wasu suka tafi akan cewa za a musu hukunci ne irin na zina. Wasu sun tafi akan za a musu hukunci irin na zina. Wato idan saurayi ne a masa bulala 100, idan magidanci ne a jefe shi. Wasu kuma suka tafi akan cewa babu haddi ayyananne, ko na kisa, ko na bulala, ko na jefewa da ya tabbata, saboda sabanin da yake cikin hadisin. Da haka suka ce amma laifi ne, babu sabani cewa laifi ne haramun. Kabira ce min kaba'irul dhunub, babu sabani akan wannan. Don haka ai musu ta'ziri, alƙali ya musu hukunci na ta'ziri na jan kunne. Shi kuma hukuncin ta'ziri yana kuma wa ijtihadin alƙali. To hukuncin ta'ziri kuma alƙali yana iya kaiwa matsayin har kisa da sunan ta'ziri, ya danganta da yadda ya ga laifin, da yadda ya ga ta'addancin nasu. Wannan shine zancukan da malamai suka yi dangane da abin da ya shafi masu aikata wannan aiki. Zance mai inganci masu aikata wannan aiki, hadisin ya tabbata cewa kashe su za a yi. Ba maganar bulala 100 ko maganar ta'ziri, kashe su za a yi. Kawai bambanci shine in wanda aka yi da shi ba da zabinsa bane, to shi sai a masa wani hukunci na daban ba wannan ba. Amma wanda aka same shi da ikhtiyarinsa da zabinsa da gangancinsa ya aikata wannan aiki, kuma ya tabbata ta hanyoyin da zina ke tabbata. Ta hanyoyin da zina ke tabbata, ko dai ikirari, ko kuma shaidu guda 4 maza, domin alfasha ce. Alfasha kuma ba ta tabbata sai da shaidu guda 4 maza, ko zina, ko kuma neman maza, ko kuma maɗugo neman mata. To idan ya tabbata, to shikenan za a tsayar da wannan haddi. Allahu ta'ala alam. To sai wanda aka same shi ya amka wa dabba, wanda ya sadu da dabba, shi menene hukuncinsa? Shi ma malamai sun yi sabani irin yadda aka samu sabani akan wancan. Wasu suka ce za a yi aiki da zahirin wannan hadisi, za a kashe shi kuma za a kashe dabba. Wasu suka ce a'a, za a yi masa hukunci ne irin na zina, inda wannan dalilin a wajensu bai tabbata ba, sannan abin da ya yi kuma yana kama da zina, domin shigar da al'aurarsa ne cikin wani farji, za a masa hukunci irin na zina. Idan bai taɓa aure ba a masa bulala 100, idan ya taɓa aure kuma a jefe shi. Wasu kuma suka ce a za a yi masa ta'ziri, tunda wannan hadisin bai tabbata ba a wajensu, sannan kuma ba za a yi kiyasin ta da zina ba, saboda farjin da ya saka din farjin dabba ne ba farjin ɗan adam ba. Haddi kuma ba a yinsa da shubuha, sun haka ba za a tsayar masa haddi da shubuha ba. Sai suka ce a koma zuwa ga ta'ziri, alƙali mai hukunci ya duba ya ga me ya dace da shi na hukunci, ya masa hukunci. Zancen da ya fi shahara zancen jamhurin malamai, kuma akan sa malikiya kake, Allah ya musu rahama, shi ne za a kashe shi. kashe shi za a yi. Iskancin sa ya bi namiji na ci. Kashe shi za a yi. Me bin dabbobi ba? Bai kamata ya rayu ba. So sai dabbar ita. Ita ma malaman da suka tafi akan cewa a kashe shi, kamar Malikiya Allah ya musu rahama, suka ce dabbar ma a kashe ta. Ita ma a kashe ta. Me hikimar kashe ta? Suka ce akwai. Suka ce akwai yiwuwar ruwan maninsa ya shiga jikinta, ya bi jininta. Da haka wannan dabbar, musamman idan dabbar da ake ci ne, to dabbar ta kyamata, a ce ɗan adam ya sa mata ruwan mani na mutane. Sannan suka ce wannan dabbar idan aka batta tana rayuwa, to duk lungun ta bi da kwararren ta bi za a ce kun ga ƙarya a sa mata suna matar wane. Ya wanda ita ce ai wane ya mata kaza ai. Ai haba ita ce. To gwanda a ce ba ta. To a batar da ita. Wasu suka ce idan dabbar ana cin namanta a kashe ta, don ba za a ci ba, a kashe ta, a yanka ta ta mutu, mushi. Idan kuma ba a cin namanta, kamar alfadari ce, ko jaka ce, ko karya ce, suka ce to dama wannan bata da wata alfarma, bata da wata daraja, sai a sake ta, ba za a kashe ta ba. Da dabba da ba za a ce mata a mata bulala ɗari ba, sai a sake ta, ba za a kashe ta. Abin ya fi muni akan dabbar da ake cin namanta. Ya kamata a ce an ɓatar da ita. Amma ba a cin namanta shi kenan, kamar Shafi'iyya haka suka raba, wacce ake cin namanta da wacce ba a cin namanta. Wasu kuma suna ganin a'a, ita dabba a batta, babu komai, ta ci gaba da rayuwarta. Wanda zance mai inganci shine dai zancen Malikiya, kuma shine zahirin wannan hadisin, a kashe wanda yayin kuma a kashe dabbar. A kashe wanda yayin kuma a kashe dabbar. Shikenan magana ta kare. Allah ya kiyaye. Wato fita daga ɗabi'a yana da hatsari sosai. Fita daga ɗabi'a, wannan ɗabi'ar da Allah Maɗaukakin Sarki ya halicce mu da ita. Gangariyar ɗabi'a irin ta ɗan adam, duk wanda ya rasa ta to ya zama dabba. Kun ga mazinaci mai bin mata, mai bin karuwai, yana kan ɗabi'a. Ba abun mamaki ba ne in namiji ya bi mace. Dama akwai wannan sha'awar an halicce shi da ita, ita ma akwai wannan sha'awar an halicce ta da ita. Laifi ne. Amma ba abun mamaki ba ne. To shi yasa za ka iya samun babba, za ka iya samun yaro, za ka iya samun abinan mai ilimi, za ka iya samun jahili. Za ka iya samun arne, za ka iya samun musulmi. Za ka iya samun ɗan izala, za ka iya samun ɗan ɗariƙa. Ɗabi'a ce, kowa yana da ita. Ko mace ta bi maza. Ɗabi'a ce. Amma namiji ya nemi namiji, mace ta nemi mace, ko namiji ya nemi dabba, ko mace ta nemi dabba, to wannan dabbanci ne ya fita daga ɗabi'a. Shi yasa wanda ya gamu da wannan jinyar, biyan bukata ta ɗaya namiji da ɗaya mace ba zai raba shi da ita ba. Wanda yake neman maza don ya yi aure, ba zai ɗabi masa kewa ba. Macen da take neman mata don an mata aure, ba zai ɗabi mata kewa ba. Haka mai bin dabbobi. To irin wannan dabbancin ne fa Turawa suke so mu gamsu da shi, mu yarda da shi, mu aminta, mu ma mu rayu a ciki. da sunan yanci duk abin da mutum yake so in yana so ya zama dabba ma shikenan sai ya zama dabba inda haka ya zaba wa kansa kuma wannan ya samo asali ne fa tun daga tushe na aqida yadda suke ganin dan adam yana da yanci ya bauta wa abin da ya ga dama to ai mafi munin yanci kenan mafi munin yanci a ce zaka iya bauta wa abin da kaga dama duk wanda ya yarda da wannan to ya kudurci kafirci a zuciyarsa to daga nan aka gangaro har aka zo a bar namiji idan yana son auren namiji sai auren su a bar mace idan tana son auren mace sai auren su a bar namiji idan yana son ya auri kariya ko jaka ya aure ta a bar mace in tana so mijinta ya zama kare ko jaki ko doki sosai kuma a turai sun riga sun yi nisa da wannan dabi'ar sosai ma mace ta ajiye kare mijinta a gida tana dora shi a kanta sosai haddawaki suna saduwa saboda tsabar dabbanci da timasanci da karnukanci me za a yi da wannan rashin hankalin to fita ce daga ɗabi'a bacce da magani duk wanda ya fita daga ɗabi'a to ya shiga ukunsa in ba tsoki na imani Allah ya kawo masa ba to babu abin da zai dawo da shi kan hanya ba abin da zai dawo da shi na ɗabi'a kan hanya idan ya bar ɗabi'a kai hatta maza masu auren hannayensu fita ne daga ɗabi'a mata masu sa yatsa a gabansu suna biya kansu bukata fita ce daga ɗabi'a rabuwa da wannan abun masifa ce ba ƙarama ba rabuwa da shi yana da wahala wanda ya sabarwa kansa haka dan yayi aure ba lallai ya samu biyan bukata a wajen matarsa in bai yi wannan abun ba ba zai gane wa kansa ba ga matar yana kallanta an ba mu labarin wani in ya ji kanshin sabulu gabansa tashi yake wani in ya ji warin banɗaki gabansa tashi yake saboda a can ya saba matarsa banɗaki matarsa sabulu ko da matar ba zai iya biyan bukata da ita ya gamsu ba sai ya je ya yi wannan abu sannan ya gamsu sannan haka matan da suka saba cusa abu a gabansu gashi an ɗaure musu gindi na roba ake yi kala-kala na roba kala-kala nan aka ba mu labarin wata jami'a daga cikin jami'o'inmu nan na kurkusa ba zan faɗe ta ba su ce na kar musu kasuwa amma daga cikin jami'o'inmu na kurkusa na cikin mutsulun aka samu wata da wannan azzakarin na roba ɗan ɗakinsu da suka gani suka faɗa da aka faɗa aka kai ƙararta har gaban vice chancellor sai aka kira ta aka ce ta ɗauko abin kowa hankalinsa ya tashi vice chancellor ya tambaye ta yace mata ina kika samu tace babana ne ya saya mu yace je ki abinci Allah ba da sa'a je ki abinci wai ya bata kariya daga fadawa zina wannan din bai san illarsa ba za ta zo bata san mutuncin miji ba za ta zo miji baya biya mata bukata sosai ma miji baya biya mata bukata wannan abin ta saba da shi ta daga ɗabi'a to an yi robobin suna nan ana sai sa social media ga suna a TikTok ga suna a Facebook ga suna mata suna sayar da su kala-kala wanne kike so sannan ana odarsa ki saya a yi miki oda a tura miki a yi miki packaging ɗinsa a tura miki sannan su kansu mazan suna nan yanzu a Turai ana yin dadar roba su kansu mazan yanzu akwai dadar roba fa ta sayarwa suna nan kala-kala an yi ta jikinta da laushi irin wacce kake so ka je ka zaba irin kirjin da kake so da irin mazaunan da kake so da irin kunkumin da kake so da irin cikin da kake so da irin komai sannan an sa mata na'urori yadda za ta dinga maka kinkishi ta rinka maka duk abin da mace za ta maka ka gama abin da za ka yi ka naɗe karka ka sa a akwati saboda tsabar iskanci mala duniya haka yanzu ta yi nisa fa haka duniya ta yi nisa dan Allah wani lokacin duniyan nan in ba dan an hana roƙon mutuwa ba ba kai sha'awar ka mutu baka huta ka tsira da addinin ka tun baka san me gobe za ta faru ba to abinda nake ji mana tsoro ƴaƴanmu da jikokinmu wallahi tallahi amma sakaci muke yi aiki ai sakaci muke yi tunda ƴaƴan gasu nan muna haifan su mun duba musu ido duniyar ta fi mu iko akan su duniyar ta fi musu karatu akan yadda muke musu karatu duniyar ta fi nuna musu hanya akan yadda muke nuna musu hanya haka ne muke da iyalanmu yanzu abinda ƴaƴan kai suke koya a wayar hannunsu ba sa koya ba sa koyan 10% ɗinsa a wajenka 90% a waya 10% ban yi tsammanin kana iya ba su 10% ba da ƙawaye da bukukuwa irin na yanzu da environment irin na makarantu da environment irin na kasuwanni da yanayi da kafafen sadarwa irin na television da shirye-shiryen Arewa 24 da waye Banza 7 da Hausa 7 da waye din su duk su kuma sun yi dominating abubuwa da harkokin siyasa sun yi dominating abubuwa to me jibi za ta haifar sai Allah Allah ka sa mu cika da imani Allah ka shirya muka shirya mana iyalanmu da ayyanmu da zuriyarmu Allah ka inganta mana addininmu abinda muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa abinda nayi kuskure Allah ka gafarta mini wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karima wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أصدقاء توبوا إليك والسلام عليكم ورحمة الله